Sasha Hausa na VOA ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60 a Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake yamai kan mita 102.5 a Zongon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Fara'a Nomad Sarauniya Dalol Duniya a Ghana kuma ana shin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a VOA Hausa ko sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adli Torone tare da Ibrahim Garba bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto kan wani sabon rikici da ya barke a hukumar inshurar lafiya ta Najeriya.
Yan kwadagon sun zargi Farfesa Usman Yakubu da sabawa ka'idojin hukumar daraktocin wannan hukuma.
Haka kuma za ku shi martanin gwamnatin Niger ga zargin da wani dan majalisa yayi na cewa gwamnatin jihar ne yasa aka tsare shi.
Gwamna Abubakar Sani Bello ba shine inspector general na police ba.
Dake yau Juma'a ce babbar rana, don haka rana ce da za ku gaya mana abinda kuke so a bangaren bayani ra'ayi in mun bude line wayar mu mai lamba 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran duniya. Papa Roma Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta kanta a majami'ar Katolika. Tun da farko a wannan shekarar Well ya maye gurbin Cardinal Theodore McCreek Bishop din Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata. To sai dai kuma shi ma Well ya shiga matsala saboda yadda yayi da batun zarge-zargen aikata lalata da aka yi ma wasu shugabannin Katolika tun lokacin yana Bishop din Pittsburgh a jihar Pennsylvania daga shekara ta 1988 zuwa 2006. Wani gungun masu taya alkali yanke hukunci a Pennsylvania ya gano cewa a watan Agustan da ya gabata shugabannin majami'ar Katolika fiye da 300 sun yi lalata da yara kanana 1000 cikin shekaru 70 da suka gabata, kuma shugabannin coci na Katolika sun yi duk abin da suke iyawa suka yi rufa-rufa. Wata kotun Turkiya ta yanke hukunci ma wani pasto ba amurke na laifin aikata ta'addanci. To amma kotun ta ce shekaru biyun da faston ya shafe a kurkuku sun zama madadin zaman fursunan da ya kamata yi, don haka a yanzu shi yantacce ne, don haka yana iya ma barin kasar. A baya tsare pasto Andrew Brinson ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Turkiya, da alamar hukuncin da kotun ta yanke a yau Juma'a ya share fagen dawowar faston Amurka. Bayan sake shi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba dadewa ba Pastor Brinson zai zo nan Amurka. Jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka. Martin Ower, kwamishinan sashin kai daukin gaggawa, ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewa gocewar lakar ta gungura manyan duwatsu zuwa cikin kogi, da haka kogin ya batse har ruwa yayi gaba da mutane da dama. Hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya karuwa a yayin da masu ayyukan ceto ke ta kwakulo baraguzan da ke kasan tsaunin Elgon mai tazarar kilomita 250 daga Kampala babban birnin kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren jiya Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. Masu hasashe sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuka waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta Michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan North Carolina da kuma kudancin yankin tsakiyar Atlantika. Suka ce har yanzu guguwar ta Michael na tafar da iska mai gudun kilomita 85 a sa'a guda. tunda safiyar jiya Alhamis guguwar ta Michael ta koro iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwariya a jihohi da dama na kudu maso gabashin Amurka, bayan da ta tabka barna a sassan Florida Panhandle a matakin mummunar mahaukaciyar guguwa. An ba da rahoton mutuwar mutane akalla 6 sanadiyar guguwar ta Michael, wadda ita ce mahaukaciyar guguwa mafi muni da aka taba gani a yankin, kuma ta uku a girma a tarihin Amurka baki daya. Sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin ya faɗa yau Juma'a cewa har yanzu yana shirin tafiya babban taron tattalin arziki da za a yi a Saudiya a ƙarshen wannan watan, yayin da take dada tabbata cewa an kashe wani dan jaridar Saudiya a cikin karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya. A halin yanzu kam yana shirin tafiya, abinda Mnuchin ya gaya ma kafar labarai ta CNBC kenan. Ya kara da cewa amma idan aka samu wasu karin bayanan da suka canza al'amari za mu yi nazarin batun, to amma a halin yanzu yana shirin tafiya. Manyan bankuna na shiyar cinikayya ta Wall Street su ma za su je wannan mashahurin taron cinikayya a birnin Riyadh, duk kuwa da karuwar manyan kafafen yada labarai da kamfanoni da ke janyewa daga wannan harkar da kuma yanke hulɗar cinikayya da Saudiya.
Labaran duniya ake shi daga sashen Hausa VOA a Washington DC. To madalla, yanzu sai rahotanni, kuma za mu fara ne da rahoton Hassan Baina Kaina kan rikicin da ke ci gaba da barkewa a cikin hukumar inshurar kiwon lafiya ta Nigeria.
First and foremost, we have allegations against him that borders on financial misappropriation, diversion and others.
Babban sakataren kungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya kenan, Comrade Isaac Ademoke, ke jawabi yayin taron manema labarai inda suke zargin babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, wato NHIS, Farfesa Usman Yakubu, da aikata ba daidai ba, musamman wajen gudanar da harkokin kudi na hukumar, inda suka ce ya shigo da wasu manyan jami'ai guda 15 ba bisa ka'ida ba daga wajen wannan hukuma, don gudanar da wasu muhimman bangarori na hukumar da kuma gudanar da kashe wasu kudade masu yawan gaske ba bisa ka'ida ba. Kazalika, yan kwadagon sun zargi Farfesa Usman Yakubu da sabawa ka'idojin hukumar daraktocin wannan hukuma da dai sauran zarge-zarge. To ko takamaimai yanzu me kuke son a yi?
Issue time to step aside.
Iso muke a dakatar da shi, a bincike shi, in har yana da laifi to a ɗau matakai a kansa don ya zamanto darasi ga na baya. To sai dai kuma a ɗaya ɓangaren, ƙungiyar ma'aikatan gwamnati ta Najeriya a hukumar ta NHIS ta ce ita tana tare da matakan kawo gyara da babban sakataren hukumar Farfesa Usman Yakubu ke ɗauka. Hukuma Comrade Shehu Muhammad Gajo shi ne shugaban kungiyar, kuma ya min ƙarin bayani.
Musan da maganar ba a yi da yawunmu ba.
Comrade, wai ainihin wannan rigima mai kawo ta ne?
Waɗannan 'yan union wanda muka nesanta kanmu da su, suna ƙoƙarin duk yanda za su yi su tada zaune tsaye a cikin office ɗin, saboda waɗansu daga cikinsu and health maintenance organization suna alaƙa da su. An hana su corruption, to sai suka samu waɗanda suke cikin NHIS suna taimaka musu. So waɗanda 'yan union abinda suke kenan. Akwai waɗansu kuɗaɗe wanda su waɗannan HMOs ɗin aka ba su daga NHIS. Kuɗin nan suka taru suka zama har biliyan ɗaya da miliyan 200. Sai aka ce musu waɗannan kuɗin ku dawo da su. Shi Professor Usman Yusuf ya dage ya ce wannan kuɗin sai HMO sun dawo da shi. So sai HMO suka ɗauko kuɗin nan suka dawo da kuɗin, aka ɗauki kuɗin nan aka sa a CBN. So amma HMO tunda sun san NHIS suke regulating ɗinsu, ba za su iya zuwa su yi faɗa da NHIS gaba da gaba ba. Sai suke amfani da ɓatagari, suna shiga rigunan union, suna amfani da su suna faɗa da hukuma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan daga Abuja, bari mu je Minar jihar Niger, inda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ke dauke da nashi rahoton kan zargin da wani dan siyasa ya yi wa gwamnan jihar.
Dan majalisar wakilan Nigeria mai wakiltar kananan hukumomin Sulaja TAPA da kuma karamar hukumar Gurara a jihar Niger, Honorable Abubakar Lado Sulaja, ya ce gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shine ya kulla makarkashiyar da ta sa ƴan sanda suka cafke shi har ya kwana biyu a hannunsu a Abuja. Rahotanni dai sun nuna cewar sai da majalisar wakilan Najeriya ta sa baki sannan aka sako Honorable Abubakar Lado din, to amma gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu wajen kama dan majalisar. Honorable Abubakar Lado, wanda tsohon shugaban matasan jam'iyyar APC ne a Najeriya, ya ce gwamna Abubakar Sani Bello shine ya bada umarnin ƴan sanda su kama shi a Abuja, kamar yadda ya bayyana mun ta wayar salula. To kokarin jin ta bakin hedkwatar rundunar ƴan sandan Najeriya dake Abuja akan wannan al'amari ya ci tura, amma kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indachi ya nesanta gwamna Abubakar Sani Bello da batun kama dan majalisar.
Gwamna Abubakar Sani Bello ba shi ne inspector general na police ba,
amma shi bayanin da ya bisa umarnin gwamnan ya sa ƴan sandan suka
ina ruwan gwamna a ciki. Yau ne shi Honorable Lado ke Niger. In mutum zai yi magana ba tsari, mutum ya ji tsoron Allah. Ko da an ce siyasa, mutum ya ji tsoron Allah, ya gaya ma jama'a jihar Niger da duk Najeriya da ƴan jami'an majalisa abin da ya faru a Suleja. In su in jihar nasu ne, in irin wannan abin ya faru aka yi wani abu, ai ba tsayawa za su yi Abuja kawai su yi ta magana ba.
Kama shin yana da alaka da abubuwan da suka faru?
Ba tsari, ni dai abin da zan gaya maka, inda bai faɗi sunan gwamna Abubakar Sani Bello da ma ba ruwana, amma tunda yake afa da gwamna sunan gwamna Abubakar Sani, shi yasa ka tambaye ni ba ruwan gwamna Abubakar Sani Bello a cikin rike maganan Lado.
To sai dai a gefe guda, shugaban karamar hukumar TAPA Honorable Ado Abubakar TAPA ya ce shine ya kai karar dan majalisar wajen shugaban ƴan sandan Najeriya saboda zargin yunkurin hallaka shi da yace dan majalisar yayi a lokacin wani yakin neman zabe, kamar yadda ya ce damun ta wayar salula. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mustafa Nasiru Batsari kenan daga Minar jihar Niger. To kamar yadda nace, yau ranar raba ku damar bayyana ra'ayoyi ne akan duk abin da kuke so, don haka sai a kimtsa kiran mu a lambar 1-202-205-2655 bayan mun gama jin wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, muna da sako da Kaduna. Wane ne Kaduna?
Rabi mai manja dokar lere ga kanwa.
Okay Malam Rabi'u, ba mu albarkacin bakin ka.
Da mu mu gaskiya mu yau watan mu bakwai ba mu da wutar lantarki tun daga lere zuwa doka abin da ya wuce. Shi ne da Allah muna roƙo ko ne fa ne ko gwamnati ne ko mu ne ba mu san waye mai kin gyarawa ba. Amma da a gyara su zo su karɓan kuɗi. Amma ya ba ji kuma sai a bar mu shiru. Ga wuta ta ɗanta yanzu duk garuruwa muka je mu ga wuta amma mu nan fulafale sun haɗe da sauran abubuwa ba wanda ya kula gyara mana. Sai Allah muna roƙo ko gwamnati ko ciyamin ko kuma mu ne za mu haɗa kuɗi kobo.
To Malam Rabi'u, mun gode Allah ya sa su gabadin sun ji saƙonka. Sai kuma muna da Malam da Katsina. Me sunanka Malam?
Abar Malam Abdulhamid mai Adwa.
Malam Abdulhamid, da faɗi albarkacin bakinka.
To ni abin da nake so in faɗa, ina so in kira ga shugaba Muhammadu Buhari da don Allah kamar maganar tsaro din nan da ake magana, to ya kamata a yi gyare-gyare a cikin harkar tsaro din nan. Ni an yi wannan gyare-gyare din, insha Allah za a samu canji a cikin wannan harkar tsaron, amma abubuwa suna yin gaba suna yin baya. Muna ganin kamar ana mishi sabotajin abubuwa din.
Okay Malam Abdulhamid, da mun gode. Su muna da sako daga Kaduna. Wani akan layi Kaduna?
To ranka dai, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Murtala, ana kiran ku da garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Okay Malam Murtala.
To gaskiya muna ganin yadda kowanne manyan jami'in nan guda biyu suka tsaye da yan takara. Kuma abinda muke so mu shaida musu, lalle duk ɗan takaran da ya ba mu kuɗi wallahi za mu karɓa. Da muna cin bukata ne, amma fa gurin kada ƙuri'a sai mun tantance mun tace mun samu wanda muka san zai mana aiki. Ko abinda muke kira su kullum muna duba fa shugaban da zai raya ƙasa ne, ba wai ka zo ka dauki abubuwa kana ba mutane ba, in ka ba mu je za mu karba. Wannan albishir muke musu, ai mun dawo hankalinmu, mun san me samu, mun san wanda zai san, yana san wasu manyan ƙasa ne.
Malam Murtala,
mun za ku tashi lafiya.
Amin Malam Murtala, mun gode. Kaduna, wani akan layi?
Hello
Malam, wani akan layi da Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yakubu Dotti ta Bungo 7 daga nan garin Kamuru, zangon katar local government.
Okay Malam Yakubu, muna jin ka.
Yawwa, ina son bayyana ra'ayina ne, kuma na yi daɗi da yau da yake Juma'a ne.
Ina jin ka Malam Yakubu.
Yawwa, ina ma shugaban ƙasar mu ne jiran gado a Teku Fata Alheri.
To Allah ya sa ya ji wannan sakon naka. Yanzu bar mu leka Abuja. Wani ne ke kuke da sako daga Abuja?
Malam Sa'idu ne kuke magana da shi daga Abuja.
Okay Malam Sa'idu.
Muna lafiya.
Lafiya lau.
Na farko dai na yi godiya ga Allah da ya bani iko yau na sami ku, don ina ta nema ban samu ba sai yau.
To mun gode Malam Sa'idu.
To sannan ra'ayina na biyu, wannan lokaci da muka shigo na siyasa, to muna fata Ubangiji Allah sa a yi ta lahiya, a kare ta lahiya.
Sai sakonmu na gaba, wane ne akan layi? Wa alaikum salam.
Ana Hassan Naibi daga Hayin Lamani.
Okay Malam Hassan, faɗi mishi albarkacin bakinka.
Abin da ke bakina, ina gaida shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma ina fatan a yi zaɓe lafiya, kuma ina sa ku yi wa 'yan siyasa gargaɗi na Najeriya a kan su yi siyasa mai tsafta banda fada. Saboda haka kuma ina gaishe ku, wannan shi ne karo na farko wanda na same ku. Nagode, nagode. Allah shi ba mu alkhairi.
To mun gode ƙwarai. Kuna dai tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Layukanmu suna buɗe, sai ku kira ku faɗi albarkacin bakinku akan wannan rana ta Juma'a. To har yanzu dai muna nan a sashen Hausa. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne wakilin hula garin mai gode a Kimba.
Okay, ba mu albarkacin bakin ka.
To ni albarkacin bakina bisa ga ainihin 'yan takarkarinmu na Najeriya da baki daya. Waɗanda suka tsaya a jirgin APC sannan kuma Talakawa na son su amma kuma wasu daga cikin ba sa son ainihin Talakawa ke so. To shawarar da nake ba su dan Allah su bijo su jam'iyyu waɗanda suka fi dacewa tsaya a wajen 'yan takarkaru waɗanda Talakawa ke so. Amma ba kuma ba PDP ba su daidai wata jam'iyya wadda ba su da alaƙa da PDP shawarar nake ba su kenan.
To mun gode Allah ya sa shugabannin naku sun shi yanzu ba mu laika a Katsina. Wane ne a Katsina? Okay, malam to faɗi albarkacin bakin ka. Mun gode.
Yau muna tabbatar da cewa wannan shugaba namu mun ciye mu. Muna fatan Allah ya bashi ikon kira alƙawarin dan shine cikakken shugaba. Amma wannan wanda ake tunanin zai amfani da kuɗin shi ya wajar mutane muna fatan abinda zai zama alheri ga al'ummar Najeriya Allah za a mana shi. Wanda ya bude wajara kuma Allah mai da mai wajara shi a huta daya.
To mun gode ƙwarai. Yanzu daga Katsina sai mu leƙa a Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Sakwato Bello mai wa Gambara ba.
Malam Bello, salamu alaikum. Malam Bello, kana jin mu?
Abin da ke magana kai. Ero?
Eh.
Wato gaskiya abubuwan da ke kudana abin ya kamata a jiwa su. A kan a ce yanzu sadda an kai zaɓe sun a halin da mutane suke ce sai an ɗauki tsaro wanda ya wuce an kai wajen 'yan sanda 44,000 an ce soja 14,000 an ce ba ne ne kaza kaza don ɗaya wannan zaɓe. To an gani da cikin gari an karɓa su inda a wajejen da ake samun abu nan da ya yi wannan abu ne.
To mun gode Malam Bello. Yanda ka Sokoto sai mu leƙa Kaduna. Wane ne dake daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Okay Malam Musa, muna jinka.
Yawwa, to na ra'ayi yau kamar inda shugaban ƙaramin hukumar Dankuwa Sagu Alhaji Suleiman Sahabihin ya magana akan cewa da su al'ummar Najeriya da su san wanda za su zaɓa akan duk mutumin da suka tabbatar da shi zai musu adalci to shi ya kamata su zaɓa. To kaga tunda wannan kira ne ga zaɓaɓɓen shugaban ƙaramin hukuma, to ya kamata al'umma biyan da ya kamata tabbatar da duk wanda suka zaɓa da suka san zai kawo musu cigaba kamar irin zaɓen Malam Muhammadu Buhari shi ne zaɓe na gaske. Kuma ina muku fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode, a tashi lafiya.
Amin Malam Musa. To sai mu ƙara koma Sokoto. Wane ne daga Sokoto?
Kuna magana da Abdullahi Musulmi Shehu.
Okay Malam Shehu, faɗi albarkacin bakinka.
Abdullahi Musulmi Shehu.
Okay Malam Abdullahi, muna jinka.
Ya masha Allah, ina kira da mataimakin shugaban kasa da kudin da ya so ya kashe daloli ya koma yadda wasu shi kashe wasu irin su lallai hakika zai faɗi kasa. Mataimakin shugaban kasar Najeriya shine Jawar Buhari insha Allah da Allah 2019 da nan bayan shugaban kasa ni talaka Najeriya. Hello,
muna shin ka. To Allah ya sa san shi wannan sakon naka Malam Abdullahi.
To masha Allah, ku zama lafiya.
To mun gode. Sai an jima kenan. To madalla yanzu kuma sai wasannin a takaice.
Wasanni a takaice.
Cikin makullin ne kungiyar kwallon kafa na 'yan matan kasar jamhuriyar Kamaru suka gudanar da wasan sada zumunci da takwararsu ta kasar Faransa a birnin Paris. Anda kungiyar kwallon kafa ta matan kasar Faransa suka lallasa kungiyar kwallon kafa na matan kasar Kamaru da ci 6 da nema. Kasar Kamaru kuma ko kwallo daya ba su jefa a ragar kasar Faransa ba. An nade tabarmar wasan
kasar Faransa na da ci 6, kasar Kamaru kuma na da 0. Sai kuma ta bangaren shugabannin riƙon ƙwarya na hukumar ƙwallon ƙafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Finkafut, shugaban na riƙon Metin Hafi da tawagarsa a yayin da wa'adin da aka ɗeba musu ya kawo jiki. Gwamnatin kasar ta ƙara musu watanni 2 domin su kammala ayyukan da suka sa a gabansu, musamman ma na sake sabon zaben shugaban hukumar na ƙasa baki ɗaya da kuma na jihohi 10 na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma kulab-kulab ɗin ƙwallon ƙafa masu buga La Liga na ƙasar a yayin da suke ƙoƙari na dawowa daga hutun da suka tafi na ƙarshen shekara-shekara. Sai kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru inda wuta musu Lions, kocin ƙasar Clarence Zidop ya kira 'yan takale da na ƙasar ta Kamaru waɗanda suke bugawa a ƙasashen ƙetare da su zo domin haɗa gasar sada zumunci na shirye-shiryen da suke yi domin tarban cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da za a haɗa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru a shekara ta 2019. Karabik, Joel Matip da Basogo ba su amsa goran gayyatar da kocin ya yi musu ba. Masu magana suna cewa da walakin Gora Amiya Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla yanzu sai shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, Papa Roma Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika tunda farko a wannan shekarar. Muel ya mai gurbin Cardinal Leodro McCreary, Bishop din Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata. Wasu 'yan sama jannatin Amurka da Rasha su biyu sun yi saukar gaggawa a duniyarmu ba tare da wani lahani ba, 'yan mintoci bayan da aka cilla su sama a wani kumbo don su je tashar ƙasa da ƙasa ta sararin Subhana. Wata kotun Turkiya ta yanke ma wani fasto ba Amurka hukuncin laifin aikata ta'addanci, to amma sai kotun ta ce shekaru 2 da faston ya shafe a kurkuku sun zama madadin zaman fursunan da ya kamata yi, don haka yana iya tafiya gida Amurka. Jami'ar koko jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka. Martin Owen, kwamishinan sashen kai ɗaukin gaggawa, ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewa gocewar lakar ta gungura manyan duwatsu zuwa cikin kogi, don haka kogin ya batse har ruwa ya yi gaba da mutane da dama. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren jiya Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. Masu hasashen sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuwa waɗanda duka biyu mahaukaciyar guguwar ta Michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan North Carolina da kuma yankin tsakiyar Atlantika.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. A madadin abokin aiki na Ibrahim Garba da ya taya ne gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da Bada Umarni, sai injin namu Cedric Franklin, ni Abdulaziz Adili Tiro ke cewa mun barku lafiya daga Washington DC.